أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد ما سوسرمو دكلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barka mu da kasancewa tare da ku ta cikin wani sabon shirin na fatin rahma shirin da yake ba ku dama domin aiko da tambayoyinku waɗanda suka shafi addini da rayuwa zuwa ga malam domin samun mafita kuma na yi aiko mana da sakonnin tambayoyi ta cikin wannan shiri ne ta yin aiko da rubutaccen sakon text ko kuma sakon WhatsApp akan lambar waya 0703 36 0415 ko kuma cikin adireshin email na fatinrahma@yahoo.com da kuma shafin Fatiha Rahma da ke dandalin sada zumunta na Facebook. To yau dai muna asabar ne 26 ga watan Jumada akhir na shekara ta 1446 bayan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga garin Makka zuwa Madina wanda ya zo daidai da 28 ga watan Disamba shekarar 2024. Kamar kowane lokaci a yau ma muna tare da shi malamin namu Al-Professor Sheikh Muhammad Sani Umari Jalle MOON babban malami a sangar nazarin shari'a da addinin musulunci ta Jami'ar Bayero da Kinan Kano wanda yake ba mu dama domin amsa tambayoyin da kuke aikowa ta cikin wannan shiri ni kuma sunana na Sidira Sassan da nake kasancewa tare da ku a cikin shirin sai ku biyo mu akan sama bismillah
alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbatihi ajma'in yan uwa masu kallon mu da sauraron mu السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله سبحانه وتعالى يا كدر لوكشي ينا تشتشن زاوا دقينا يزوا إني كما إذا مكسني ينا إنساني ينا إيدا تشكين لوكتا نسكي زاقي وادشي كرا باي لوكتشن زايفي كمدا زوا إيدا لوكتشن سيني Allah subhanahu wa ta'ala ya fadi da ya fadi irin baiwar da yayi wa Qurayshawa kafin zuwan Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ambaci tafiye tafiye da suke yi dan neman abinci dan kasuwanci ya fadi tafiye da suke yi zuwa Sham da wacce suke zuwa Yaman yace da ila fi Quraysh ila fi rihlati ash-shita'i was-sayf saboda sahabban nan na Qurayshawa sahabban su na tafiya zuwa Yaman a lokacin sanyi da kuma tafiya zuwa Sham a lokacin zafi Ubangiji subhanahu wataala ya sanya wannan caccan zawai yanayi daga lokaci zuwa lokaci zama aya ce daga cikin ayoyin sa wanda suke nuna Ubangiji subhanahu wataala mai iko ne akan komai kamar yadda yake iya kawo yanayi na zafi haka yake iya kawo yanayi na sanyi haka yake iya kawo yanayi na damana haka yake iya kawo yanayi na kaka saboda haka kowane lokaci da Ubangiji subhanahu wataala ya kawo yana nuna aya daga cikin ayoyin sa inna fi ikhtilafil layli wan nahar wama khalaqallahu fis samawati wal ardi laayatin liqaumin yattaqun Allah ce lalle cikin sassabawar dare da rana da abinda Allah ya halitta a sama da ƙasa akwai ayoyi ga waɗanda suke masu takawa hakanan Allah na ce inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahari laayatin liulil albab alladhina yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadha batilan subhanaka faqina adhaban nar alladhina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadha batilan faqina adhaban nar ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce lalle a cikin sassabawar dare da rana da cikin halittar sammai da ƙasa da sassabawar dare da rana akwai ayoyi ga masu hankali sune waɗanda suke ambaton Allah a tsaye ko a zaune ko a kwance qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard suke kuma yin tunani game da halittar sammai da ƙasa suna cewa ya ubangijin mu ma khalaqta hadha batilan baka hayi waɗannan abubuwa a banza ba to ubangiji yayi duka halittar da yake cikin hikima da dalili da sababi faqina azaban nar ya ubangiji ka tsare mu daga azabar wuta wa huwa alladhi ja'ala al-layla wan nahara khilfatan liman arada an yadhakkara aw arada shukura haka nan Allah yace shine wanda ya sanya dare da rana suna sassabawa wannan ya tafi wannan ya zo wannan ya zo wannan ya tafi liman arada an yadhakkara ga wanda yake so zai wa'azantu aw arada shukura ko yake so zai wa Allah godiya saboda haka ubangiji shine yake jujjuye wadannan lokuta yuqallibu Allahu al-layla wan-nahar inna fi dhalika la'ibratan li'ulil absar Allah ce yana jujjuye dare da rana lalle cikin yin haka akwai izina ga wadanda suke da basira don haka wadannan lokuta musamman lokacin sanyi lokaci ne wanda akwai hukunce-hukunce na shari'a da suke bijirowa mutane a daidai wannan lokaci addinin musulunci Allah ya gina shi akan sauki ba ja'ala alaikum fid din min haraj Allah ce bai sanya muku kunci a cikin addini ba haka ne yace yuridu Allahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra Allah yana nufin sauki da ku baya nufin tsanani da ku don haka ubangiji subhanahu wata'ala yana nufin sassauta ma wannan al'umma yuridu Allahu an yukhaffifa ankum Allah yana nufin ya sassauta muku don haka addinin Allah addini ne mai sauki annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna hadha ad-din yusrun wannan addini ne mai sauki walan yushadda hadha ad-din ahadun illa ghalabahu haka nan annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa yassiru wa la tu'assiru yana cewa inna ma bu'istu bil hanifiyyati samha an aiko ni da addinin da yake mai kakke da ya karkace duk wata barna kuma wanda yake mai sauki don haka addinin musulunci yana tattare da sauki duk abin da zai zama akwai kuntatuwa akwai matsuwa akwai takuruwa to addinin musulunci Allah ya dauke mu al'umma wannan takuruwar annabi sallallahu alaihi wa sallama yana cewa Allah subhanahu wataala ya dauke mu wannan al'umma al-khata'a wan-nisyan wa mas-sukrihu alayhi da abin da suka yi na kuskure ko mantuwa ko abin da aka tilasta musu Allah ya dauke musu alhakin wannan to cikin abubuwan da suke bujirowa mutane sautari a cikin abin da ya shafi abin nan abin da ya shafi harkar tsarki an sani cewa musulunci yana kwadaitar da wanda duk zai yi ibada to zai cika ibadar nan yayi ta cikakkiya kada yayi ta da tawaya a cikin ta kamar da Allah ke cewa atimul hajj wal umrata lillah annabi sallallahu alaihi wa sallam ya samu sahabbansa suna alwala sai yake cewa da su asbihul wudu wal bil aqab min ad-dar ku cika alwalarku wato ku yi ta cikakkiya kada ku zo kuna gaggawa wani wurin ku wanke wani wurin kuma ku wanke shi ba yadda ya dace ba saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam yana umarta da a cika alwala yana cewa wailu lil aqabi min an-nar sananin azabar wuta ta tabbata ga wasu digadigai wato irin diddigen da za a bari saboda sauri zaman mutum wajen alwala saboda sauri ba zai tsaya ya wanke kafarsa sosai ba kafa tana daga cikin rukunai na alwala idan aka yi alwala ba a wanke kafa ba alhalin kuma haƙƙin ta a wanke ta to na alwala ba ta cika ba in aka yi sallah da ita sallah ba ta yi ba don haka annabi yake gargadin su cewa su tsaya su cika alwala asbihul wudu ku cika alwala yana daga cikin abin da mutane sukan shiga takuruwa idan lokacin sanyi ya zo amfani da ruwa wajen alwala ko wanka to shi yasa kasancewar mutane za su dan ji takuruwa da matsuwa yayin da za su yi amfani da ruwan sanyi in sun zo alwala annabi sallallahu alaihi wasallam ya sanya wannan ɗaya daga cikin abubuwa da Allah subhanahu wataala yake ɗaukaka darajar mutum da shi yake kuma shafe masa kurakuransa da shi baiki sallallahu alaihi wasallam kamar da yake cikin sahih muslim hadisin Abu Hurairah radhiyallahu anhu النبي صلى الله عليه وسلم يكتب على أدلكم على ما يرفع الله به الدرجات ويحط به الخطايا قالوا بلى يا رسول الله قال إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط بايكي صلى الله عليه وسلم يقول صاحب بنسى بنا نونا مكوأ بنا زي نوكك درجة كبا وتزي نوكك كاكو درجوجي sannan kuma ya sassabe muku kurakurai ya kankare muku kurakurai ko laifuffuka suka ce ya bala ya rasulullah eh muna bukata ya ma'aikin Allah nabi ya ce da su isbabul wudu'i 'ala al-makarih wato ku cika alwala lokacin da rai baya so lokacin da ake cikin takuruwa kamar irin wannan lokaci da ake sanyi muku mutum ya tashi alwala ya ci kakkiya ba tare da yayi kwangi a cikin ta ba to wannan yana daga cikin abin da yake daukaka mutum daraja ko darajoji a gurin Allah yana daga cikin abin da yake kankare masa laifukansa sannan yace wa kasratul khuta ila almasajid da yawaita tafiya zuwa masallaci tafiya a masallaci tafiya zuwa masallaci a cikin wannan yanayi shi ba yana daga cikin abu masu dan wahala musamman a ce sallar asuba ko sallar isha'i lokacin da sanyi yake sosai a ce ka fita ka tafi masallaci ka je ka dawo to wannan ba kowa ne yake iya wannan ba dace to yawaita tafiya yawaita taku tattaki zuwa masallaci yana daga cikin abin da yake daukaka darajar mutum ya kuma wankare masa laifukansa sana abu na uku yace wa intizarus salati ba'da salah an gama sallah mutum ya zauna yana jiran sallah ta gaba yana tasbihi yana karatun qur'ani yana zikiri yana ambatan Allah har lokacin da wata sallah za ta shigo a tashi ayi da shi cikin jami'i wato yayi sallar magriba ya zauna yana jiran sallar isha'i to wannan zaman da zai yi shi ba yana daga cikin abinda Allah zai daukaka shi darajoji kuma ya kankare masa laifuka الشاهد أتكم وانا حديثي شيني فدر النبي صلى الله عليه وسلم وإسباب الوضوء على المكاره متن يتكى الولسة لوك تند يكي تكين واتو لوك تند لي ما يسو تو شيسا دامو غا لك تكين سو كين داك سامو نا 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 لوك تن سني شيني شافا أكن خفي shafa akan kuffi ko shafa akan safa yayin da mutum ya sa kuffin sa da bayan yayi alwala bayan mutum yayi alwala ko yayi wanka na dahara kamar janaba ko mace tayi wankan al'ada ko tayi gaba biki tayi wanka to sai mutum ya sa safa bayan yayi dahara dahara babba kamar irin wanka ko kuma dahara wacce take karama kamar abin da ya shafi alwala sai mutum yasa safarsa to yana da dama ko yasa takalminsa na huffi yana da dama ya yi shafa a kansa lokacin da alwalarsa ta kare zai sake alwala ya zo wanke kafa maimakon ya wanke kafarsa sai ya yi shafa a kan wannan takalmin nasa abinan wannan takalmin nasa na huffi ko wannan safar tashi ko ma sau ciki wanda yake ya rufe mahallin alwala ya rufe mahallin farilla na wanke kafa gaba daya wanda ya tabbata hadisi da dama da annabi sallallahu alaihi wasallama inda ya shafi safar khuffi hadisi ne mutawatirai malamai sun ce hadisi ne mutawatirai wato wadanda aka ruwaito su ta hanyar ganganku daga sahabbai daban-daban a ruwaito daga sayyidina ali a ruwaito daga safwan ibn asad a ruwaito daga al-mughira ibn shu'ba a ruwaito daga abubakra da sahabbai da dama waɗanda sun Jarir ibn Abdullah al-Bajali da sun ruwaito wannan hadisin al-Mughira ibn Shu'ba yana cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam ya yi alwala da ya zo wanke kafa sai na karkata ruwa zan zuba masa ya zo ya wanke kafarsa sai ya ce da akuma abin nan sai na tafi zan cire masa kuffinsa sai na tafi zan cire kuffin da yake kafarsa sai ya ce da akuma fa inni adkhaltuhuma tahiratayn kabar su dan na saka su ina cikin tsarki wato da alwala sanda na sasu fa masaha alaihima sai annabi ya shafa akan su sanan safwan ibn asal kamar da ke cikin sunan yana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ubarshe mu kan mu cire huffin mu idan muka sa yayin da muka yi tafiya kwana uku in ko muna zaman gida ne kwana ɗaya da yini ɗaya wato yini ɗaya da dare ɗaya hakanan Abubakar shi ma yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallama yayi mana sauki yayin da muke halin tafiya mai kwana uku da dare likin su wato yini uku da dare likin su muna shafa akan huffin mu hakanan idan muna zaman gida mai yini ɗaya da dare ɗaya haka shi ma sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu shi ma abin da ya faɗa kenan kamar da shi sai Muslim saboda haka sahabbai da dama su ruwaito wannan a sauki da aka bawa mai alwala yayin da yake sanye da kuffinsa bayan ya sa shi da alwalarsa ko da tsarkinsa cikakke to in ya zo zai sake alwala to ba sai ya cire shi ba sai ya safa a kansa wanda yake matafiyi an bashi wato yini uku da dare uku wato yana da awa 72 wanda zai yi ta yin shafa duk sanda alwalashi ta kare yayi bacci ko ya kewaya zai saki alwalato ba sai ya cire hufinsa ba ba sai ya cire safarsa ba zai yi shafa a kansu wanda yake mazaunin gida yana da awa 24 shine yawmun walaila yana da yini yana da dare awa 24 daga lokacin da ya fara shafa har sai wannan lokacin ya saki zagayowa sannan zai cire ya kuma yin alwala ya kuma mai da abasa in yana so to wannan sauki ne aka bayar ga wannan matafi yana buƙatar sassautawa fiye da mazaunin gida shi yasa shi yininsa da kwanakinsa suka zanto uku ne wanda yake mazaunin gida kuma ya zama yana da yini daya da kwana daya wacce yana da awa 72 wannan kuma yana da awa 24 to wannan ga dukkan wani wanda ya sanya saf abin nan huffi a kafarsa an san huffi takalmi ne na fata da ke amfani da shi ko kuma ya sanya safa akwai hadisai da suka zo da suka ambaci safa kamar hadisin Abu Musa al-Ash'ari kamar hadisin Thauban maula rasulullahi sallallahu alaihi wasallama kamar hadisin Mughira ibn Shu'ba haka ne shi ba ya zo kamar hadisin Iyas shi ba ya zo da wannan amma an samu sahabbai da dama su hadisan akwai maganganu akan isnadin su duk da cewa wasu daga cikin su Tirmizi da Ibn Khuzaimah da wasu daga cikin malamai sun ce hadisai ne hasana kamar hadisin Mughira kamar hadisin Abu Musa al-Ash'ari amma an samu athar na sahabbai da dama wanda suka yi bayanin halaccin shafa akan safa an samu daga akwai sahabbai guda 10 Imam Ahmad ya kara guda Ibn al-Qayyim ya kara guda 4 guda 11 ya kara guda 3 suka zama guda 14 wanda dukkaninsu sun kawo maganar cewa halal ne ga mutumin da yake sanye da safa ya shafa akan ta daga cikin waɗannan sahabbai akwai Ali ibn Abi Talib akwai Ibn Umar akwai Abu binan Ibn Umar akwai Al-Bara akwai Anas ibn Malik akwai su da dama wadanda aka ruwaito akwai Abu Musa al-Ash'ari wanda aka ruwaito wannan akwai Abu Umama akwai Sahal ibn Sa'd da duk suna daga cikin sahabban da aka ruwaito har ma daga cikin malamai kamar Ishaq ibn Rahuya yana cewa ba a samu sabani daga sahabbai ba wadanda suke bayanin halaccin wato shafa akan safa yadda mutum yake sanye da ita dangane da shufi da ita kanta safa din an samu daga cikin malamai waɗanda suka ƙara wasu sharuɗa na cewa idan hufi ne sai ya zama hufin bai da tsaga wato bai da fashashe ba hufi ne da za a iya sawa a yi tafiya da shi haka nan safar sai ta kasance mai kauri ba ta da kauri ita ba za a iya shafa a kanta ba wasu suka ce sai ita ma in za ta zama kamar takalmi wato za a iya tafiya da ita amma duka waɗannan sharuɗai ne da aka sako su daga baya magabata ba su ambaci wannan sharuɗan ba annabi kansa dai maganar huffi bai ce sai huffin da bai tsage ba ko bai yage ba annabi bai saka sharaɗi da cewa huffin kai ya zama ghairu makhruq wannan sharaɗi ne da aka sanya shi daga baya abinda kuma shari'a take ginuwa a kansa shine dukkan abin da Annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗe shi kuma a harshen shari'a bai canza ba bai masa wani canji daga lugar da Annabi sallallahu alaihi wasallama magana da ita ba a shari'a bata zo da wata ma'ana daban ba to ana barin shi a ma'anarsa ba za a yi masa kare-kare ba ko a shigar da wasu sharuɗa a kansa Annabi da ya tashi maganar huffi ya ce bai bambance ba tsakanin huffin da ya fashe da wanda bai fashe ba dan huffi ya fashe baya tashi daga sunan huffi saboda ya huje ba za a kira shi huffi kamar rigar da ta yage ba a ce mata ba riga ba riga ce ko da kuwa tana da mahu ko da ta yage ko da ta huje tana da rigarta haka nan shi ma huffi ko da ya huje yana nan a huffinsa kuma Annabi sallallahu alaihi wasallama yana magana da sahabbai waɗanda suke mabambanta wajen abin hannunsu wani yana iya mallakar huffi sabo tar kar ya fashe ya sake wani kuma baya da wannan ƙarfin da zai iya sanya huffi ko da yaushe sabo wanda bai huje ba kuma mun san cewa yanayin sahabbai ma a lokacin da musulunci yake farko-farkonsa da mafiyawancin su duk talakawa ne ba su da wani abin a zuwa gani hatta sitirar da suke sanye da ita sitira ce wasu ayyage take wasu ba su da ma sitirar da take isa ta rufe musu al'auran su a kowane lokaci shi yasa ga cewa a lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa mata idan aka yi ruku'u kada su dago har sai maza su dago dan kada al'auran su ta bayyana ka ga wani abin nan mayafi ɗaya gare shi shi yake daurawa kuma ya saba wani sashin sa a cikin sa saboda bai da ma abin da zai iya samu mayafi guda biyu kamar yadda Jabir ne ko wanda daga cikin sa bai ke cewa li kulli wahidin minkum sawban ko wane ne daga cikin ke da riga biyu to kaga idan ya zanto hatta abin da za a sace al'aura ba a da shi isasshe to ina ga abin da ya shafi takalmi da ake sawa saboda haka kuma yanayin dabi'ar garin Madina gari ne wanda yake da duwar wasu taku tattaka guri mai dutse da abin da yake da fata babu shakka zai yi saurin yakewa kuma a ce akwai sharadin kada ai a yagagge a gurin da ake iya tunanin cewa ba mafi yawan waɗanda suke sa wannan nasun yayi a yage yake kuma a saba ba ce wannan sharadin ba kaga abu ne wanda ba zai yiwu ba indai da wannan sharadin ne to ya daga cikin abu mai muhimmanci da ya kamata a gaya musu ce amma fa wanda nashi yage ko ya huje kada ya shafa a kansa tunda yawancin su ana sa wato tsammani mai karfi cewa yawancin su ba duka hufin nasu a yage yake da musu shi suke tattaku a cikin garin Madina ta lokacin ma ba kowa ne ke da abin hawa da zai tafi da yawanci a gaba ake tafiya duk inda za a je mutum taka yake tafi a ƙasa sannan aka fita yaƙi ma yawanci za ka samu ba su da ma abin hawa haka ake zuwa yaƙin a ƙasa su ne mushat da yake faɗa za ka ga lokacin da aka fita yaƙin Badar abin hawa bai fi guda uku ba abin hawa guda uku ne ake da su wannan mutum biyu wannan ya hau wannan ya sauka wannan ya hau wannan ya sauka haka ake ta amfani da shi to kuwa ga yawanci da hufin nasu suke sanye da shi kuma suke tafiya da shi a cikin wurare wanda yake da duwar wasu wanda zai sa hufin nasu ya dinga yagewa don haka wannan sharadi ne wanda yake ghairu mu'tabar ba wanda za a yi izina da shi ba don haka ya halatta a yi shafa akan hufi ko da ya huje kamar yadda ya halatta a yi shafa akan safa ko da ta huje ko da kuma ba ta da kauri shi ma sharadin sa mata sharadin sai ta zama mai kauri sharadi ne da babu wani nassi da yake nuna haka kuma ita shari'a sauƙaƙawa take nufi ba tsanantawa ba an kawo hukunci ne dan a sauƙaƙa saboda ka sanya wasu sharadai da za su ƙarasa abin ya zama mai tsauri to zai zama sabanin manufa ta shari'a ta kawo wannan sauki saboda haka ya halatta mutum ya yi shafa akan hufinsa ko akan safarsa ko akan takalmin da yake sauciki ya rufe mahallin farali nashi kamar irin takalmin sojoji haka wanda za ka ga cewa ya rufe har idan sawu to wannan shi ma ana sanye da shi bayan an yi alwala aka sa shi yayin da aka zo za a sake alwala ba sai an cire shi ba sai ya shafa a kansa ana fara lissafin awanni daga lokacin da alwala ta kare aka yi wata wato lokacin da aka yi shafar farko ba wai daga karewar alwalan ba za ka fara lissafi ne daga lokacin da alwala ka ta kare ba misali da mutum zai yi alwala karfe 1 na rana ya yi alwala ya sa kufinsa so zai ci gaba da sallar sa alwalarsa ba ta kare ba sai da ya zo karfe 3:30 misali zai alwala la'asar alwalarsa ta kare to sai ya alwala daidai wannan lokacin da ya alwala sai ya shafi hufinsa to daga wannan karfe 3:30 zai fara lissafi da a ce alwalarsa ta kare bayan ya gama azhar dinsa ya gama azhar karfe 1:30 ya gama azhar alwalarsa ta kare karfe 1:30 to ba daga lokacin ne zai fara lissafi ba sai lokacin da ya shafar farko din yayi ta karfe 4 misali to da karfe 4 zai fara lissafi sai wata 4 ta zagayo ta yamma wato zai kwana da abin da haro sai wata 4 ta zagayo sannan ne zai cire ya sake wanke kafarsa ya mayar da su saboda haka ana itibari ne ba bil hadath ba sanda alwala ta kare ba sanda akai shafar farko daga lokacin da ka fara yin shafar farko daga lokacin ne lissafi na awa 24 ga mazaunin gida zai fara ko awa 72 ga matafiyi zai fara. Sannan babu matsala da mutun ya cire ya bayar. To mutun ya cire saboda wani dalili sai bayar. Sai dai idan ya cire kuma adolarsa ta kare. To kaga in ya bayar kaga baya bayar ba da adola. To wannan sai ya saki adola sabin ya bayar. Amma misali yayi alwala da alwalarsa yanzu a karfe 1 da rabi yayi alwala da alwalarsa sai kuma bayan yayi sallah karfe 2 ko karfe 3 sai ya cire amma alwalarsa tana nan karfe 4 sai ya bayar da alwalarsa ya bayar da alwalarsa sai kuma alwalarsa ta kare to zai iya shafa ba zai ce ai ya cire ba saboda haka ba zai iya shafa saboda ya sa su dai da dahara ya sa su da dahara mutumin da yayi abin nan yayi haka nan wanda ya shafa akan huffinsa sai kuma ya cire safar ko ya cire huffin nasa to zai iya sallarsa haka ba za a ce ai ya cire abin da ya shafa akan sa ba zai salla ba safar ba sai dole ya sa safar a'a zai iya yin salla alwalarsa tana nan ce daharsa tana nan ba za ta gushe ba dan ya cire safar ko ya cire huffinsa. Shafar ana yin ta ne akan saman wanda shine ya inganta ana shafar saman ne ba ƙasa ba annabi sayyidina ali kamar yadda yake cikin sunan abi daud yana cewa law kana ad-dinu bil ra'i lakana asfal al-khuff awla bil mashi min dhahrihi walakin ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sahala yake cewa da a ce da ra'ayi yake addini wato ba da nassi ba ra'ayi ake bi to da sai ya ce a shafi ƙasan khuffi shi yafi akan a shafi saman sa amma abin da ya gani annabi sallallahu alaihi wasallam shafar saman sa ne wanda shine ya inganta abinda aka ruwaito daga annabi sallallahu alaihi wasallam wanda shafar huffi shine a saban sa ake shafa ban da ƙasa to wanda ɗaya daga cikin sauki da aka samu ga mutane a cikin irin wannan yanayi na sananin sanyi akwai hukunce daban-daban wanda watakila insha Allah nan gaba za mu yi bayani akan su
kuma da saka da alkhairi. Tambayar mu ta farko ta zo daga wanda yake cewa malam menene mahangar shari'a game da shirye taro na duniya don karanta alkur'ani kuma shin ya halatta mutane su zauna wani ya karanta alkur'ani wancan ma ya karanta?
Haduwa a zauna a karanta alkur'ani saboda a koya ko kuma saboda muzakara wato an koya ana son a rike kamar abin da muke cewa musaffa mahaddata Qur'ani su rika zama a lokaci bayan lokaci a masallaci suna musaffa a tsakaninsu wanda ya karanta shafi daya ko ya karanta sumuni ko ya karanta nisfi rubi'i ko ya karanta nisfi ko ya karanta izfi sannan wani ya karba shi ma ya kara ya ci gaba haka su ta zagayawa junansu ko su zauna su karanta alqur'ani littadabbur dan su yi tadabburi abinda suke karantawa din nan su da bibiyar ma'anarsa suna ganin me Allah yake nufi a nan me yake umarni da shi me yake hani da shi waɗanda darussa za mu koya a nan wadanda ce afala ya tadabbaru nan Qur'an su zama suna tadabburinsa ko dan su wa'azatar da junansu su ƙara tunawa kansu abinda ya shafi girman Allah subhanahu wataala su ƙara sawa kansu tsoron Allah da komawa ga Allah ko dai ya zama zikiri ambaton Allah da sauransu duka waɗannan manufofi idan aka samu mutane sun zauna dan su karanta alkur'ani bisa wannan manufofi babu laifi wanda yana daga cikin abinda hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa hadisin yake cewa majtama qaumun fi baitin min buyutillah yatadarasuna kitaballahi yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alayhim as-sakinah wa ghashiyat umur rahma wa zakarahum Allah wa haffathum al-mala'ika wa zakarahum Allah fi man 'inda zalla ce babu wasu mutane da su hada daki daga cikin dakunan Allah yatluna kitab Allah suna karanta littafin Allah wa yatadarasunahu fi ma bainahum suna mudarasarsa wato suna darasinsa kamar abubuwan da muka ambata suna yin dan su karu ko su rike haddasu ko kuma su yi wa kansu tadabburi ko wani abu illa nazalat alaihim as-sakina ce duk mutanen da suka yi wannan face nutsuwa ta sauka gare su sannan wahaffatuhumur rahma bin wagashiyatuhumur rahma rahma ta lillibe su wa haffatuhumul malaika malaiku sun zagaye su domin ba su kariya da kuma yi musu addu'a wa zakarahumullahu fi man inda Allah ya ambace su ya yabe su a wajen malaikun tare da suke tare da shi kaga wannan hadisi yana nuna cewa haduwa a masallaci don karanta littafin Allah da mudarasarsa da bitarsa wannan wani abu ne da shari'a ta yadda da shi kuma ta zo da shi sahabbai sun kasance suna cewa junansu kamar yadda sayyidina Umar yake cewa Abu Musa al-Ash'ari kamar yadda aka rawaito yana cewa zakirna kitab Allah tuna mana littafin Allah sai ya zauna ya karanta musu annabi sallallahu alaihi wasallam ya nemi Abdullahi dan Mas'ud Ubay ibn Ka'ab ya karanta masa al-Qur'ani yake cewa Allah ya ce ka karanta min yace ya ambaci sunana yace ya ambaci sunanka hakanan Ibn Mas'ud ya karanta masa har yake cewa aqra'u alayka wa alayka unzil ya zan karanta muku bayan kai aka saukar da alqur'ani kuma an karanta maka annabi yake cewa ina so in ji shi daga wani saboda haka babu laifi idan mutane za su hadu dan musaffar alqur'ani da bitarsa saboda hadda su ta tsaya saboda su koyar da junansu abinda za su karu da shi na ma'anonin alqur'ani tadabburin alqur'ani wannan duka babu laifi Imam Malik an tambaye shi game da wannan yace in za su karanta za su zauna dan dayan su ya karantar da su ko kuma su karantar da juna wanda ya karanta ma wannan wanda ce karanta ma wancan dan su karu yace wannan babu laifi ka tambaye shi to idan da za su zauna kuma suna karantawa da sauti daya su dauki sura daya sai an kai izifi sannan kuma dauka a cafa an kai izifi yace wannan baya bani sha'awa yace wannan bana san shi ce la yu'jibuni zalika inni la akrahuhu haka ibara sa take kamar da yake cikin littafin al-utubiyya da abin alwan sharisi ya kakkawo maganganun sa cikin littafin sa al-biyar al-mu'rab da littafin sa al-hadiqatu al-mustaqilla da littafin sa nawazil al-jami' Imam Malik yana karhanta mutane kawai su hadu ko dan su rika karanta al-Qur'ani da sauti daya yace in dayan su zai karanta sauran su saurara ce wannan babu laifi amma idan ya zanto za su rika karatun shi ne da sauti guda yace wannan abin bai kasance ba ga al'ummar da ta gabace mu wato sahabbai da tabi'ai ba su san wannan ba yake cewa wala yakunu an-nasu al-yawma arghaba fil khair mimman madha yace waɗanda suke mutane a yau ba za su fi waɗanda suka wuce kwaɗayin alkhairi ba wato a dunkule idan karanta maganganun Imam Malik kamar yadda yake cikin littafin al-biyar al-mu'rab da littafin Abu al-Walid ibn Rushd littafin al-bayan wa al-tahsil zaka cewa Imam Malik ya yadda a hadu idan ya zanto akwai manufa ta koyarwa idan akwai manufa ta koyarwa ko dai mutane suna karanta ma wato wanda ya karanta masa malamin yana zaune kamar yadda ake da makarantu na karantar da alqur'ani wanda yazo karanta abinda yake nashi bai tafi wanda yazo karanta nashi yace wannan babu laifi amma su ringa wani hisbi da za su mai da shi kamar wata al'ada a hadu kawai ana yi da murya daya ana hawa ana sauka yace wannan bai kasance daga waɗanda suka gabace mu ba kusan wannan ita ce fatawar Abu Ishaq Ash-Shatibi al-Zarnati a cikin fatawoyinsa an tambaye shi game da wannan yace wannan abun wato wasu mutane da za su ga haduwa su mai shi kamar al'ada su hadu kawai ayi ringa karatu al-Qur'ani da sauti daya yace wannan bid'a ne baya daga cikin abin da yake aikin sahabbai ko tabi'ai saboda haka zamu iya cewa haduwa karanta al-Qur'ani iri biyu ce akwai haduwa karanta al-Qur'ani da manufa wacce take wanda muka yi bayani ta bitar al-Qur'ani tunatar da juna al-Qur'ani tadabburin al-Qur'ani yace wannan babu komai a yi shi akwai kuma haduwa da za a yi wacce take kamar ta wani biki ce amma da shi kamar wani ceremony ko wani biki a ce ayi gangami a gaggayyato mutane daga nan da can kawai a zo a hadu ka dauka ko an hadu dan ayi tadabburin alqur'ani ko bukatar ayi bitar alqur'ani a'a kawai dai mu makaranta ne muna wani taro muna wani biki don haka mun zo mun yi wani taro ne na bukin alkurani wanda baya da asali baya da tushe kuma shine imam malik yake cewa karatu bisa ga wannan hay'a ba mu san shi a tattare da waɗanda suka gabata ba yake cewa kuma wala yakunun nasu yawma arghaba fil khairi mimman madha mutane a yau ba za su fi waɗanda suka wuce kwaɗayin alkhairi ba inda alkhairi ne da ba za a riga su ba da su za su fare saboda haka imam Shatibi shi ma abin da yake faɗa haka nan Ibn Taymiya shi ma ya faɗi a cikin fatowinsa yayi magana akan wannan da yake cewa idan haduwa ce ta karanta ko ayi abin nan ko ayi tilawarsa ko wani abu irin wannan yace wannan babu komai amma shi ma yake cewa ka a mai da shi ya zama al'ada abin da yake nufi al'ada ya zama na wani biki da zai daga zagayowa Allah yutakhadha adatan haka yake cewa shi ma wannan kai zama kamar wani biki ya zama wani biki ne a ce duk a shekara za a hadu ayi wannan sai wata shekara yace to akai haka ce to wannan shi kuma an saki tafarkin baiki sallallahu alaihi wasallam saboda haka idan haduwa ce ta irin yadda ake yi a hada masallaci ayi tafsirin alqurani karanta alqurani wannan yana cikin mudarasa alqurani ko a hado a karanta dan masu karatun suna son hadda su ta zauna ka tasbi ya zamana in an sallar su ba su kan zauna su yi tasmi'i a junan su wanda yaje yadda wannan wanda yaje yadda wannan dan hadda ta su ta zauna ko ku a'a sun hadu sai aka ci sai haduwar nan da suka yi haka ba wai haduwa bace da suka tsara ta amma dai Allah ya hada su wani abu ya taso wannan ya zo wannan ya zo to ka ga wani karanta mana alqur'ani ka tuna mana abin da Allah yake faɗa wannan duk babu komai amma ya zama wani ceremony a mai da shi wani biki-biki a gaggaiyato mutane daga gari-gari a basu invitation a kakkama ɗakuna a zo kawai a yi ta jawabai wannan ya tashi yi karatu wannan ya tashi yi karatu ba tare da waccan manufofin da Allah subhanahu wataala ya da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin wancan hadisi ba babu shakka wannan wani abu ne sabo kuma shigo da shi a cikin al'umma babu shakka wannan shigo da wata sabuwar bid'a ce yana buƙatar mutane su rika tunanin su rika yin abin da ya zanto zai tafi akan tafarki na sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam ba su zo da sabon abu ba wanda zai zama ƙari ne a cikin bid'o'in da suke ta addabar al'umma malamai sun tattauna akan musabaqa ta alqur'ani wa ai musabaqa ta alqur'ani wannan sun saka shi cikin hadisin sibaq Annabi sallallahu alaihi wasallam ya halatta yin sibaq sabaq sabaq shine a sanya wani wata kyauta ce wanda yayi kaza za a bashi kaza wannan an sani ana yin shi a harkar dawakai wato gudun tsiran doki ko ko abin da ya shafi harbi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hada tsiran doki a zamanin sa haka nan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la sabaqa illa fi khuffin aw hafirin aw naslin ba a sanya wata ja'iza dan a cinye ta a wata kyauta sai idan gudu ne na raquma ko gudu ne na dawakai ko kuma harbi ne na kibabu to anan malamai sai suka yi ilhakin abin da ya shafi musabaqa ta ilimin addini kamar hadda alqur'ani ko hadda hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallama ce saboda Annabi sallallahu alaihi wasallama ya kwadaitar akan abin da ya shafi tseren dawakai da kuma harbi da kibau saboda wata hanya ce ta kare addini wata hanya ce ta jihadi na kare addini to kare addini jihadi ana yin shi da kibau ana yin shi da raquma abin da raquma da dawakai a wancan lokacin sannan kuma ana yin shi da ilimi ana yin shi da alqur'ani wajahidu bi jihadan kabira ana yin shi da hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam wajen tsayar da hujja shi to saboda ka shi ma sabaka nan a sanya wani abu na jinga saboda wanda yafi kiyaye waɗannan masail na ilimi a bashi wani abu da zai karfafe shi so ka ce wannan babu komai Ibn al-Qayyim a cikin littafin sa al-Furusiyya yayi magana mai kyau akan wannan batun saboda ka ita zamu ga wani abu ne da malamai sun tattauna akan sa a cikin a lokacin da suke magana akan Furusiyya sun sa shi domin wani abu ne da zai haffaza mutane akan musamman matasa ko yara akan tsayawa su ilimi sosai ko su karanta Alkur'ani su haddace shi kaga akwai ita manufar da da ake so a cimma akwai abin da zai samar da wannan shine abin da ya shafi ita wannan ja'izar da za ce wanda ya samu na kaza za a bashi mota ko za a kai shi umara ko abin nan to za a yi kokari a ga cewa an samu wannan wannan malamai sun yi bayanin sa da jimawa sama da shekara 600-700 amma wani abu wanda sabo da za a kawo wannan yana da hatsari kwarai da gaske a cikin al'umma domin zai shiga cikin man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu huwa rad zai shiga cikin la'anar annabi sallallahu alaihi wasallam shi la'ana Allahu man ahdatha man awa muhdithan man ahdatha hadathan aw awa muhdithan wanda ya kirkiri wani abu sabo ya jingina wa addini Allah ya ce shaka ne wanda zai bawa wani wanda zai kirkiri wani abu addini kai wani ya bashi kariya ko ya bashi mafaka shi ba Allah ya lance shi
to sai mi tambaya na gaba yake cewa malam menene hukuncin musulmai masu taya kristoci murnar kirismati
wanda mun sha magana akan sa shi kirismas abin da yake nufi shine tunawa da zagayowar haihuwar annabi Isa alayhis salam da mun san wani abu ne na addinin kristoci su kansu wannan abin addinin nasu sabo ne shi ba wai annabi Isa ne ya zo da shi ba annabi Isa bai taba tara mutane a zamanin sa yayin bikin haihuwar sa ba ba daga baya kristocin suka kirkiro wannan zan san Allah ya gaya mana cewa akwai abubuwa da suka kirkiro kamar rabaniya ba da Allah cewa rabaniya tadauha ma katabnaha alaihim da rahbaniya wanda suka kirkiro saka su sun shahara da kirkirar abubuwa su saka a cikin addinin su wanda ba shi da asali to su suna biki ne na cewa an haifi annabi Isa annabi Isa a gurin su Allah ne ko dan Allah ne ko ɗaya uku ne saboda haka suna murnar an haifi Allah ko kuma an haifi dan Allah wanda kaga a gurin musulmi wannan ba karamar magana bace magana ce babba kamar da Allah ce kaburat kalimatan takhruju min afwahihim in yaquluna illa kadhiba ce kalmar da suke faɗa din nan daga take fita daga bakin su tayi girma Allah ce ba wani abu suke faɗa ba sai ƙarya haka nan Allah subhanahu wataala ya nuna girman wannan kalma ta cewa Allah yana da da ko Allah ya haihu ya ce takadu samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqu al-ard wa takhiru al-jibalu hadda ad'u lir-rahmani walada sama tana kiris ta tsatsage kasa ta farfashe kasa ta tsatsage duwatsu su gurguje saboda sun yi da'awar Allah yana da da wa ma yabghi lir-rahmani an yattakhidha walada bai dace ga Allah mai rahama a ce ya riki da ba kullu man fi samawati wal-ard illa at-rahmani 'abda duk wanda yake sama da kasa sai ya koma wajen Allah yana matsayin bawa saboda haka Allah subhanahu wataala yayi tir da maganar cewa yana da da kuma annabi sallallahu alaihi wasallam a hadisin sa kudsi yana cewa Allah yana cewa yasubbu ibni adam wala yabghi lahu dan adam yana zagi na bai dace kuma yana zage ni ba yana cewa na riki da alhalin ban riki ba ta balle da saboda haka cewa Allah yana da da zagin Allah ne zagin Allah ne zagi ne kuma wanda sama da kasa suke kaduwa a dalilin sa kamar sa tsatsage kamar sa faffashe kamar duwatsu su rurguje saboda fadar sa to kaga ashe a musulunci maganar an haifa Allah ko dan Allah babban magana ce so haka duk abinda ya shafi aqida wanda musulunci bai zo da ita bai ma yadda da ita ba bai kamata mutun yana yin ta ba kana taya shi murna akan yin ta zaka taya shi murna akan wani abin da musulunci bai hana ka taya shi murna akai ba wanda ba musulmi ba ya halatta in ya samu wani abu na ci gaba kuna zaman lafiya ka taya shi murna akan sa ya samu mukami ne ya samu ƙarin girma promotion ne amma sa haihuwa ne a ya yi rashin lafiya ne ya warke duk kana iya masa murna akan wannan kana iya masa ta'aziyya amma sa mutuwa kana iya zuwa ka dubo shi baya da lafiya kana iya masa addu'a Allah ya bashi lafiya duk kana iya taimaka masa in yana buƙatar taimako duk musulunci ya yarda da wannan la yanhaakumullahu 'anil ladina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilayhim allati Allah bai hana ku mu'amala da waɗanda ba su yaƙe ku a addini ba su kore ku daga gidajen ku ba kuna zaune da su lafiya an tabarruhum ku yi musu alheri wa tuqsitu ilayhim ku yi musu adalci Allah bai hana ba saboda haka zaka iya yaba wanda ba musulmi ba adalci ka kyautata masa in kana da halin kyautata masa ka nuna masa addinin ka addini ne da yake san dan adam kuma addini ne da yake kyautata wa dan adam babu laifi amma abin da ya shafi addini nashi da wasu aqidunsa Allah cewa yayi ka ce lakum dinukum waliyadin kuri addinin ku kuma bai namu haka ubangiji subhanahu wataala addini a gurin Allah daya ne innad din indallahi alislam ba a gauraye musulunci da wani addini don haka abin da ya shafi aqida kowa ya je ya yi nashi ba wanda zai hana wani yin nasa saboda haka ba daidai bane ka ce wai saboda zamantakewa zaka iya yi masa happy christmas wannan ba daidai bane in ya zo yayi maka ya masa kalmomin da zaka abin da amma kanka ya ce ina taya ka farin ciki kamar ka gane wani yana sujjada ga gunkin sa ka zo kana ce ina taya ka farin ciki da ka samu damar yi wa gunkin ka sujjada kaga wannan babu shakka abu ne wanda yake da muni to haka shi ma wannan duka munin su guda ɗaya ne
na sai wannan tambaye ke cewa malam shin tsakanin kada dan yatsa lokacin zaman tayya da kuma tsayar da shi ba tare da kada shi ba wanne ne yafi inganci
wanda yafi zama sunna shine kada shi shine abinda ya tabbata cikin hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam yushiru biha wa yuharrikuha da ko da suka karin launa na kalmar yuharrikuha amma dai magana mai mafi inganci shine kalmar ta inganta shine yana nuna dan yatsar sa kuma yana karkada sa saboda haka zaka iya nunawa kuma ka karkada wannan shine yafi zama mafi inganci
to sune ke cewa malam yaya mutum zai yi idan ya manta karatun Fatiha a sallah wacce ba a bayyana karatu
karanta Fatiha ga wanda yake babu yana magana babu ne ko kuwa
kodi bai bayyana mamu ko kuma shi kadai ba
to in shi kadai ne mutumin da yake sallah shi kadai wajibi ne karanta Fatiha karatun Fatiha baya sarewa daga me mutum shi me yake sallah shi kadai sawa'un sallah ce da ake bayyana karatu ko ce ake goye karatu idan mutum ya manta bai karanta Fatiha ba har yayi ruku'u to zai sarewa da wannan raka'a zai dawo ya karanta Fatiha sannan ya kuma yi ruku'u wacce in har ma yayi sujjada sai bayan ya dago ma daga sujjada ya shigo raka'a ta biyu sai ya tuna cewa ashe raka'a farko bai karanta Fatiha ba ko ya ji shakka mai ƙarfi akan ya karanta ko bai karanta ba to zai sarewa da ita wannan raka'a duka zai sarewa da raka'a duka ya dauka kamar bai yi ta ba in ya so in ya gama sai ya sujjada ba ati in ya gama sallar sa sai ya sujjada ba ati wannan sawabin sallah ce da ake bayyanawa karatu ko ake koyi karatu inda mutum shi kadai ne Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab babu sallah ga wanda bai karanta Fatiha ba duk sallar da babu karatun Fatiha a cikin ta ko aka bar wata raka'a babu karatun Fatiha a cikin ta wannan raka'a ba ta cika ba in mutum yayi sallama ya tashi ya tafi haka to sallar sa ba ta cika ba haka sallar sa babu ita saboda haka in ya tuna cikin sallar in a tsaye yake kafin ya tafi ruku'u sai da ya karanta Fatiha sai sake karanta sura kun kuma bayan ya tafi ruku'u ne ya dago ya tuna to sai karanta Fatiha ya karanta sura ya sake ruku'u wancan ya dauka kamar bai ba haka nan inda zai raka'a ɗaya cikakkiya sai ya sanda a ta biyu ya tuna to ita ma ta wannan ta farkon zai sarewa da ita gaba daya ya dawo ya sake karanta Fatiha sannan ya gama sai ya sujjada baki wanda in shi kadai ne in tare da mamu yake in tare da liman yake wato shi mamu ne wannan muna magana shi kadai ko da ko yana liman ma dole ne irin wannan hukuncin duk ɗaya ne game da shi mamu shine wanda malamai suke sabani akan karanta Fatihar sa shin wajibi ne ya karanta Fatiha a sallolin sa duka da yake bin liman sawa'un sallar ana bayyana karatu ko ana boyewa ko kuma ba wajibi bane ya karanta ko ba wajibi bane ya karanta ko ko a'a zai karanta idan sallar a boye ake karatunta amma in a bayyana ake ba sai ya karanta ba wannan kaulika ne guda uku daga cikin maganganun malamai wasu sun tafi akan cewa in dai yana tare da liman ba dole ne ya karanta ba saboda haka ba dole ne ya karanta ba sunna ce in ya karanta shi bai karanta ba shikenan wai suka tafi akan cewa idan sallah ce wacce ake bayyana karatu to sarawar karatu ya kamata yayi idan qura'a alquran fastami'u lahu wa ansitu إنما جئل الإمام ليؤتم به فإذا قرأ فأنسته سوناك شروع زيانا يسورانا سكتي أما إذا باء جن كرات الإمام كوينا كو سلت دي سلت لكي أوي كراتو كما أزال الأسر كو كما ينا أولين دا سوت الإمام باء جي مسا باء جن كرات الإمام سكتي تو أنا واجبي كرانتا سكتي واجبي ني كرانتا wasu kuma suka tafi akan cewa a duka sallolin yana ji baya ji wajibi ne ba magana mafi tsaka-tsaki shine idan ya zanto yana jin karatun liman to sauraron karatun liman shine abin da yake kansa shine fadar Allah idan qira alquran fastami'u lahu wa ansitu shine abin da yazo hadisin Jabir inna man ja'ala al-imam bi yutamma bihi fa idha qara'a fa ansitu man kana lahu imamun fa qira'atu al-imam lahu qira'a dan haka duk wanda yake tare da liman karatun liman ya dauke masa nasa in yana jin karatun sa sai saurara shi ne aikin da aka dora masa in baya ji saboda sallar sirriya ce to sai karanta wa karatun Fatiha wajibi ne wajibi ne akan sa idan bai zama masbuki da tsayuwa ba misali yazo an yi ruku ko yazo saura dan kirta yi ruku aka yi ruku to da tasare da kansa ko ya manta haka nan ya manta ta sare da kansa ko ya zato bai san hukuncin ba shi ba ta sare da kansa wannan shine magana wacce ke mafi wato tsaka-tsaki tsakanin wadanda suke wajabtawa mutlakan da kuma wadanda suke cewa ba wajibi bane mutlakan
kuma Allah ya saka da alkari masu sauraron mu da kallon mu duka da wannan muka ka karshen shirin a wannan rana sai kuma za ku yayi kuma da na ku sakonnin tambayoyin ta hanyar ko da rubutaccen sakon text ko kuma sakon WhatsApp a kan lambar waya 0703 36 04 155 ko kuma cikin adireshin email na fatoyinrahma@yahoo.com to kuma shafin fatoyin rahma da ke dandalin sada zumunta na Facebook da madadin shi malamin namu al-professor Sheikh Muhammad Fali Umar Jali Mu'awiyan babban malamin tsangaren nazarin shari'a da addini musulunci ta Jami'ar Bayero da kenan Kano wanda yake ba mu dama domin amsa tambayoyin da kuke aikowa da dukkanin waɗanda suka tallafa wajen kammaluwar shirin ana sai da rassan da na kasance tare da ku nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.